Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmushi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 18 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
To Ibrahim, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Sannan kuma walgidar tsohon shugaban kasa Michelle Obama ta yaba wa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin kasar. Haka kuma wata kungiyar haɗin gwiwar soji da ke kai har-hare a Pakistan ta ce wasu bangarori daban-daban da sabbin bangarori sun haɗa kai a wani yunkuri na ƙarfafa fafatawar da suke yi, matakin da masu kallamarin ke cewa na iya barazana ga kokarin da ake na murƙushe ta'addanci a ƙasar.
To kada labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya na shirin sake ciwo bashi wurin China. To ko me masu bayar da bashin kan faɗa da kan karkaɗa hanji?
Wannan yanci da kuke da shi na ƙasa na cewa ba za a iya taɓa kaza da kaza na ku ba, in za mu ba ku bashi sharadi ne sai an jinkirta da shi gefe guda.
Za a ji cewa hukumomi a jihar Kano sun fara ɗaukar matakan farko kan ɗaurin da mahaifin wani mutum ya masa cikin dabbobi na tsawon lokaci har bayan ya fara murmurewa yake cewa
da hanyoyin rigima da suka na ƙasa ne mani muna san ba abin da ne har ga Allah suka hannun shiga wannan matsalan da nake a nakushen nan. To yan uwana yan uwan baba ta wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba.
Za a ji ƙarin bayani kan babban taron da jam'iyyar MNFD ta yi a Niger. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, amma yanzu sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Dr. Takeshi Kasai, daraktan WHO na yankin yammacin Pacific, ya faɗa a yau Talata yayin wani taron tattaunawa da manema labarai cewa bullar COVID-19 tana canzawa tsakanin mutane da ke da shekaru 20, 30 da 40. Waɗannan mutane ke ƙara yaɗa shi musamman a yankin da ke da kusan mutane biliyan 1.9. Dr. Kasai ya ce da yawa daga cikin waɗannan masu shekarun ba su sanin cewa sun harbu da cutar, tunda alamun cutar a jikinsu masu sauƙi ne, kuma ma wata sa'in babu alamu, wanda hakan ke sawa su yaɗa cutar ga wasu da ba da saninsu ba. Wannan na ƙara haɗarin masu yaɗuwar ga marasa ƙarfi kamar tsofaffi, marasa lafiya, mutane da ke cikin kulawa na dogon lokaci, da kuma mutanen da ke zaune a birane da ke da cunkoson jama'a da yawa, inji shi. Bayanan na Dr. Kasai ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, ɗaya daga cikin manyan makarantu a Amurka, suka soke dukkan zuwa makarantun ɗaukan karatu bayan sun samu ɓulluwar COVID-19. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama ta yaba wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin ƙasar. Ta bayyana shi a matsayi mai tausayi, mai juriya, mai nagarta, yayin da kuma ta zargi shugaban Donald Trump da rashin iya fahimtar jama'a da kuma tausaya musu. Da yake gabatar da wani babban taron ƙasa na farko a cikin daren hudu na demokradiyya ranar Litinin, Obama ya yi kakkasar suka ga Trump cewa ya gaza ɗaukar mataki da ya dace kan matsalolin tattalin arziki da na zamantakewar al'umma da kuma cutar coronavirus, yayin da ya juya baya ga kawancin ƙasa da ƙasa da suka gina a baya-baya. Bari in gaya muku gaskiya iya ƙoƙarina, in ji shi a jawabin. Donald Trump ba shi ne shugaban ƙasar da ya cancanta ga ƙasarmu ba. Ya daɗe yana da isasshen lokaci don tabbatar da cewa zai iya yin aiki, amma aikin ya fi ƙarfinsa. Trump ya soki yunkurin 'yan Democrat ɗin yayin da ya tsaya a filin jirgin saman Minneapolis St. Paul da safiyar jiya Litinin, da yake hanyarsa zuwa taron siyasa a Mankato da ke jihar Minnesota. Wata ƙungiyar haɗin gwiwar soji da ke kai har-hare a Pakistan ta ce wasu ɓangarori daban-daban da sabbin ɓangarorin sun haɗa kai a wani yunkuri na ƙarfafa fafatawar da suke yi. matakin da masu sukar lamari ke cewa na iya yin barazana ga kokarin da ake na murkushe ta'addanci a kasar. Kungiyar Tehrik-e-Taliban Pakistan ko kuma TTP wanda aka fi sani da Taliban Pakistan ta bada sanarwar ranar Litinin cewa jagorancinta na aiki don kawo dukkanin kungiyoyin 'yan bindiga karkashinta don haɗin gwiwa a maimakon yin fada don tarwatsa su abinda aka la'anta a zaman tsarin da ba na musulunci ba a cikin kasar. Kungiyar ta fada a cikin wata sanarwa cewa tattaunawar sulhu da shugabannin kungiyoyin biyu Jama'atul Ahrar da Hizbul Ahrar ta shawo kansu a wannan makon da nuna goyon baya ga shugaban TTP Mufti Abu Mansur Asim wanda kuma aka fi sani da suna Nur Walil Mahsud. An gabatar da hotunan bikin amma ba a bayyana wurin da aka yi bikin ba.
An jima kaɗan Hadizu za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake murza gashin baki a majalisar dattawa kan wani yunkuri na gwamnatin kasar na sake ciwo bashi wannan karan na sama da dalar Amurka biliyan 5 wurin China. Madina Dauda gare ki.
An yi musayar yawo da ta da jijiyar wuya a lokacin da shugaban kwamiti da ke sa ido a kan sha'anin yarjejeniya da kuma basussuka na majalisar wakilai Osai Nicholas Osai yake yi wa ministan sufure Rotimi Amechi tambayoyi akan yadda ake karban basussuka da kuma yadda za a biya.
So what does he want?
He is a man, a director of legal.
She is a director of legal.
She is a director of legal.
Of legal.
She is signed as a director of legal.
If she signs as a civil servant, who is, has she contravened the law, sir?
Any other person can sign as a civil servant.
Did they tell?
But no.
Yadda muhawarar tasu ta kasance kenan. Bayanan da ministan sufuri ya bayar bai gamsar da kwamitin ba domin sun ce sun gano cewa ma'aikatar sufurin ta sanya hannu kan kwangilar kasuwanci wacce darajarsa ta kai dala biliyan 33 ba tare da wani ingantaccen tsarin hanyoyin biyan basussukan ba. Amma ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce kwangilar da gwamnatin Buhari ta riga ta sa hannu ita ce ta dala biliyan 1.6 kuma an yi amfani da kuɗin a aikin layin dogo daga Lagos zuwa Ibadan. Sannan akwai ta dalar Amurka miliyan 800 da gwamnatin Goodluck ta sa hannu kafin ta sauka. Wani abu da ya kunno kai shine tunanin mika wuyan ƴancin Najeriya da wannan al'amari yake nema ya kawo. Amma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa da shari'a barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce tun 1812 ne aka fara irin wannan yarjejeniyar daga ƙasar Amurka kuma duk ƙasar da ta bada bashi sai ta nemi wani abu da zai zama mata lamuni.
Tsari ne a dokokin ƙasashen duniya wanda yake kowace ƙasa tana da ƴanci a matsayin cikakkiyar ƙasa, ƙasa mai ƴanci wadda take kuma wasu abubuwa na ƙasa ba za a taba su ba komin abin da ya faru domin su ne alamun ƴancin wannan ƙasa din. Kamar misali ba za a taba sunan ƙasa ba da tambarin ƙasa da shugaban ƙasa da ofishin jakadancin ƙasa da kuɗin ƙasa da duk wasu abubuwa masu muhimmanci na ƙasa. To saboda haka doka ce wadda take ta ƙasashen duniya. Wannan abu da ya tazo ba wani abu bane ba sabo. A 1812 aka fara samun wannan abun a ƙasar Amurka ta bada wani hukunci a tsakanin wani kamfani da ake kira Exchange da Fadison da gwamnatin Amurka. Wannan ƴanci da kuke da shi na ƙasa na cewa ba za a iya taba kaza da kaza na ku ba, in za mu ba ku bashi sharadi ne sai an jinkirta da shi gefe guda.
To sai dai ƙwararre a harkan tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ce cin bashi ga ƙasa mai tasowa irin Najeriya ba laifi bane idan an yi la'akari da yadda cutar coronavirus ta yi kace-kace da tattalin arzikin ƙasashen duniya.
Kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basussukan nan a bisa kan ka'idan da aka sa musu yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe wato suka tashi aiki wani bala'i ne zai ƙara afka matattalin arzikin Najeriya.
Ko da yake ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce babu abin damuwa a yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da ƙasar China domin ayyukan da ake yi da kuɗaɗen su ne za su zama hanya na biyan basussukan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madina, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
China ta sake tauna tsakuwa a ci gaban mummunar gaddamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia a yau Talata. ta hanyar kaddamar da wani bincike kan zargin saba dokar hana shigowa da giyar Australia don jirgewa a kasar. Ma'aikatar kasuwanci ta China ta ce an fara binciken ne sakamakon bukatar kungiyar masu sayar da kayan shaye-shaye ta kasar China, wanda ke zargin masu samar da giya ta Australia da rage farashin giyar a China, wanda hakan ya lalata masana'antar giya ta kasar China. Ma'aikatar ta ce binciken zai dauki tsawon shekara daya tare da yiwuwar za a iya kara watanni shida har zuwa ranar 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Rokoki 14 sun sauka a Kabul da safiyar yau Talata. Wasu daga cikinsu sun yi kusa da inda shugaba Ashraf Ghani ke halartar bikin ranar cika shekaru 101 da samun yancin kai na kasar. Harin wanda ya zo kusa da inda rukunin ofishin diplomasiyar Kabul yake ya aika da sakon gaggawa ga yawancin ofishin jakadancin kasashen waje na Majalisar Dinkin Duniya da hadkwatar kungiyar tsaro ta NATO da ke Kabul, abinda ya yi sanadin tserewar ma'aikatan don neman wurin buya. Wakilin VOA a Kabul ya ce kararrawar nuna halin ta ɓaci ta fara kadawa ne da misalin karfe 9:30 na safe, kuma ta ci gaba har na wani dan lokaci. Dukkanin jami'an diplomasiya a ofishin jakadancin kasashen yankin an kwashe su zuwa gundumar diplomasiya har sai an bada umarnin cewa komai ya lafa, abinda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan.
A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, inda hukumomi da masu ruwa da tsaki a jihar Kano suka fara daukar matakan farko kan daurin da wani mutum ya yi wa ɗansa mai lalura cikin dabbobi na lokaci mai tsawo, al'amarin da ya janyo cece-kuce da kuma shigar likitoci cikin al'amarin. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
Yanzu a yanzu ne likitocin sun ce sun gudanar da gwaje-gwajen kiwon lafiya daban-daban akan Aminu Ahmad tun lokacin da aka kwantar da shi a asibitin na Murtala da ke tsakiyar birnin Kano kusan kwanaki 5 da suka shuɗe, bayan da jami'an tsaro haɗin gwiwa da 'yan gwagwarmayar 'yancin bil'adama suka ceto shi daga ukubar mahaifinsa.
Lokacin da aka kawo shi yana da ƙarancin ƙarfi a jikin shi, kuma ruwa ya masa ƙaranci, rama ta yi masa yawa, bai da kuzarin da zai iya yin wani abu. Amma yanzu insha Allah ka nemi shi magana zai amsa, zai yi duk abin da ya kama, zai iya tashi ya motsa ya je alwala ya je bandaki da kanshi, sannan ko za ka yi masa magana zai faɗi matsalolinsa ya kuma faɗi abin da yake bukata na nauyin abinci.
Dr. Hussein Muhammad kenan daraktan asibitin Kwararru na Murtala. Baya ga Ahmad, jami'an na asibitin Murtala na aikin ceto rayuwar takwaransa Lawal Ibrahim na unguwar Shekar ɗan Fulani a Kano, bayan da ya fuskanci hukumar ɗauri da sassari a wurin mahaifinsa tsawon shekaru 15. Yanzu haka dai a iya cewa abinci da magunguna da kuma kulawar da matashi Ahmad Aminu ke samu daga jami'an lafiya da na ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar Kano sun fara tasiri, ko da yake akwai gibi a yanayin lafuzansa.
To ni ina cewa mun zo ne ziyara wajen ɗan'uwan babana, shi ne na akasi ne faru da abin da ya haɗan da ƙannena da hanyoyin rigima da suka na kasa ni. Mani muna san ba abin da ne har ga Allah suka na shiga wannan matsalan da nake a nakashen nan. To ƴan'uwana ƴan'uwan baba ta wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba.
A ka san a ina kake?
To sai anan ce mai kamar ina asibiti ne ke.
Za ka iya tunawa kwananka nawa anan?
To kwana zan iya kwana biyu ne aka nan shigo wannan matsalar.
Yanzu ka fara samun sauki ko?
Da ɗan damuna ma.
Da aka kawo ka asibitin nan dame-dame kake ci?
Da aka kawo ni asibitin nan an bani biredi rabi, to da kuma shayin da aka bani da kuma kosai na naira 30 haka.
Yanzu menene yake maka ciwo a jikinka?
To abin da yake ni dai ke min ciwo shin kashina yana turin fita kuma jikina wiki, kuma ba ni da jini a jikina.
Tunde gwamnatin Kano ta sha alwashin ci gaba da bibiyar makomar rayuwar matashi Ahmad, kamar yadda kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a Dr. Zahra Umar ke faɗi.
Idan har yana da ilimi da takardun iliminsa za mu yi fafutukar yadda za mu yi muga ya samu wani abu. Idan kuma ba ilimin ya yi ba, inda wata sana'a da ya iya sai a ɗora shi ya ci gaba da sana'arsa, saboda koma menene yanzu ya kamata a taimake shi domin kwakwalwar ta ta samu lafiya sosai.
Yayin da kwamishinar ke jan hankalin iyaye game da amanar ƴaƴansu ta ce gwamnati na dakon sakamakon binciken ƴan sanda akan mahaifan matasan biyu.
Su ƴan sanda bincikensu shi zai nuna gwamnati hanyar da za ta bi. Yanzu jira muke duk su gama kuma kar ka manta human rights da waye duk suna ciki. Dan dole sai an bi kandin wato wannan din su ƴan sandan nan su suke binciken da ya kamata su za su bamu hasken dalilin da ya sa ma suka yi mai wannan abu.
Dr. Zahra Umar kenan kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
To a gaida Mahmud yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger. Muji ƙarin bayani kan babban taron da jam'iyyar adawa ta MNZ nasara mai fama da rikicin cikin gida ta gudanar. Salabar ma gare ka.
Zaben sabon sakataren jam'iyya na ƙasa shine babban dalilin da yasa uwar jam'iyyar MNZ nasara kiran taron gaugawa bayan da aka kasa cimma daidaito tsakanin wasu kusoshinta na jihar Maradi. Wato sakatare mai barin gado ministan makarantun koyon aikin hannu Tijjani Abdulkadiri da mutunan da ya kamata ya canje shi Muhammad Dutsi bayan shafe awoyi ana tantaunawa mahalartan sun bayyana Maitre Mai Saleh Jibrilu na Leshan Zandar a matsayin sabon sakatare.
Investi Monsieur Mai Saleh Jibrilu au poste de secrétaire général du Bureau politique national du MNSD Nasara.
Shirye-shiryen zaɓe don ganin jam'iyyar da ɗan takarar ta Sani Umaru sun yi galaba a fafatawar 2020-2021 shine babban aikin da sabon magatakarda Maitre Mai Saleh Jibrilu ya ce zai fi baiwa fifiko.
Kun san aikin magatakarda aiki ne babba kuma sauraron mu ɗan ƙananan watannu biyu ko kafin election. Yanzu kuna aiki da za a shiga dukkan resolution kin da aka dauka kuma za mu sasu an application kuma mai aiki dan saboda mu samu victoire tunda Alhaji Saini shine muka sa takaran president za mu taimake shi za mu taya shi dan su samu mu cika wannan buri. Kusan party association ne kowa yace a zo a zamna tare dole sai ana haɗin kai babu wariya ba a ja yanzu haɗin kai nake so daga kowa dan mu samu mu ci ma gore mu.
A jajibirin wannan taro an shafe wunin Juma'a 14 ga watan Agusta da Asabar 15 ga wata ana tafka shari'a bayan da sakatare mai barin gado Tijjani Abdulkadiri ya maka uwar jam'iyya a kotu a bisa cewa bai gamsu ba da hanyoyin da aka bi wajen shirya zaben sabon sakatare. Mafari kenan alkalin kotu a matakin farko ya umarci uwar jam'iyyar ta jingine wannan taro. To sai dai kuma daga bisani kotun ɗaukaka ƙara ta ba da izinin a ci gaba da wannan zama.
Aisha Fatina ne sun diba junan ku tun kongare na tawo har bisa yau dubu wata nawa to yanzu an ka ba wani kuna hasala kuma baka zawa ku zo ka kamu sai ni mu dunkule gudan mu ci gaba su zo mu kamu juna.
Taron ya kaddamar da wasu sabbin dokokin jam'iyyar ta MNSD nasara da nufin saka tsari a sha'anin gudanar da ita sakamakon lura da yanayin da aka yi wannan zama kuma a cewar shugabanta bugo da ƙari ɗan takara a zaben Disamba 2020 Sani Umaru dokokin jam'iyya za su daki duk wanda ya bijire wa ka'ida.
Notre congrès vient d'adopter une résolution relative à la discipline au sein du parti dont la mise en œuvre se fera inshallah sans faiblesse.
Kawo yanzu tsohon sakataren jam'iyyar ta MNSD Tijjani Abdulkadiri wanda bai halarci wannan taro ba bai mai da martani a game da zaben da ya dora Maitre Mai Saleh Jibrilu akan wannan kujera ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Oma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da mai martaba Sarkin Mura Alhaji Abbas Tafida kan wata ciyawa ta musamman da gwamnatin jihar Niger ta shuka a jihar. domin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tambaye shi kan irin matsalolin tsaro da ake danganta su da Fulani.
Eh, wannan maganan mai sauki ne, kaman kashe shege laifin ubansa ne. Ai, Fulanin kansu dole ne ya kai su ga wannan. Gaba ɗaya ai ba Fulani da gaba ɗaya bai san karya doka ba, amma sai ya dawo a hanya ɗan sanda ya tare shi ya karɓi kuɗinsa. Masu mulki mu shajin nasa mu ɗauke wannan, a zo a yi faɗa a kona shanunsa. Shi ya dawo ba saniya, ba uwa, ba gida, ba gari, ba sabon hikima, ba sabon fasali, ya dawo mahaukaci. Mahaukaci kuma ba za ka ce ga laifinsa ba.
Dan me ya mafuta sa ko me ya kira ko shawara ga su Fulani?
Shi gwamnan Niger, Allah ya masa albarka, wannan da yake mafuta shi ne abin da ya fara yanzu. Na farko shi ne kowane Fulani ya san manan kiwo na zamani. In yana da saniya, ya san abin da saniyan nan za ta kawo. Sannan ya san manan cewa shi dan kasa ne mai bin doka ne. Sannan ya san manan cewa kasan nan anan ake ciyawa ke tsira, shi kuma ciyawa yake so, don haka dole ya sami kasan nan. So na uku kuma shi ne, har yanzu dai Allah ya wa gwamna albarka, shi kasan nan bai karuwa. So yadda kowa zai sami kasa shi ne a yi ban ruwa. So filin da da zai rike shanu 10 yanzu zai rike shanu 100. So a wannan sabon ciyawa da gwamna ya fasalinsa a nan, filin da zai ishi Fulani 2 a yanzu zai ishi 50. Don haka Fulani filin da suke bukata ya ragu. Don haka su za su kiyaye shanunsu, fili ya ragu. Masu noma ma a nuna musu ban ruwa, a nuna musu iri mai kyau, yadda fili kadan za a shuka abubuwa da yawa. Yawa tafiyan jahilci na da ba zai yiwu ba.
Haka kuma wasu shugabannin Fulani a jihar Niger sun bayyana albarkacin bakinsu kan wannan shiri da gwamnatin jihar ta kaddamar, da kuma irin matakan da take dauka.
Sunana Alhaji Bello Darani, Farke Ilanin Bobi Girezi ne za.
To me zaka ce game da wannan taro na yau?
Game da wannan taro na yau dai nayi farin ciki ba kadan ba 100%. Saboda abinda muka dade muna nema shine Allah kawo muna.
To amma mine ne kuke so takamaimai ayi bayan wannan shiri da ake yanzu?
Muna so a hito muna da hanya duk wanda ya kamata, wanda zamu rike dabbobi mu zauna, sannan kuma diye mu su ilimi irin na zamani.
Amma cikin jawaban ku kun dan nuna fargaba akan tsaro, me zaka ce?
To abin nan lalle shine ke ba mutane tsaro, amma kuma mun fara ganin sauki tunda mahi yawa waɗansu waɗanda kai to azo wuri wanda suka yi boda da mutum na zakuwa mai sun labe suna ganin kamar sun zo inda ba za a taba su ba.
Sunana Sarki Hilani Buda, kamfanin Bobi, kuma yadda Allah ce mana local government din Bangi.
Mariga, za ka ce game da wannan taro da aka yi?
Yawwa, wannan taro na yi matuƙar farin ciki game da wannan taro, saboda wannan taro na haɗa kafillanci ne kuma a wayan muna kai bisa ga abin da ya shige muna duhu game da wannan gresism. Don da yawa mahi yawan mu ba mu san me ake nufi da wannan gresism. Mutane na kawo complain cewa an tattara daji, an yi ikoki, amma ba wurin da Hilani za su zo su zauna. Ba a ba su wurin zama ba, ba a ba su wurin noma ba. Wani yana da yaro 30, an ce an mai su a ikoki, ba a ba shi wurin da zai yi noma ya ci da iyalin shi ba, balle yan shanun shi. So amma yanzu wannan taron da ake yi, ana gaya muna, ana wayan muna da kai, shi yana daga cikin abin da zai kawo muna rashin fargaba game da wannan daji.
Amma gwamnati ta yi korafin cewa ba ku tsayawa, kuna ta gudu yanzu daga dajin. Me yasa kuke gudu?
Abinda musa muke gudu saboda wanga bayan da ni gaya maka, kana zaune da kana cikin daji, kana da iyalinka da 'yan gonarka da shanunka. Sai yau an ka ce to an nome gonan, kuma an ce ka daga daga nan, ko kuma an nome habbakin gidanka, babu wurin noma, ba wurin kiwo. Ga yadda mu muke gani, ko ba haka ba? Dalilin yasa na ɗaya kenan, maganar gudu, na biyu maganar tsaro. Tsaron da yake an riga an zo barayin ga kalamuna jinsu wata duniya har sun matso mu, muna ta ganin ba mu ga wani matakin da gwamnati ta ɗauka ba, in ba yanzu ba da yake. Amma cikin wannan ƙanƙanin lokaci gaskiya matakin da gwamnati ta ɗauka mun gansu da shi.
Akwai
jami'an tsaro, don a local government ɗina dai ni musamman Bangi, akwai jami'an tsaro wanda aka kai da yawa, waɗanda yake kuma suna fargabar da su barayin tun da turar da aka yi su dai ba mu take jin wani fargaba ba game da wannan.
Sai ni su ba su majalisar gwamnati Allah na kasa.
Na'am, to gashi yau Fulanin wannan daji na kamfanin Bobi sun gana da hukumomi na jihar Niger. Me zaka ce game da wannan ganawa?
To gana wanda an kai mai ma'ana ne, kuma muna godiya ga mai girma gwamna akan shirin inganta wannan daji na gobe. Iyaka abinda za mu kira Filani su bada haɗin kai don wannan wuri kawai yanzu ya rage a Najeriya na inda za a samu tsaro da kiwo mai kiwo zamani. So muna kira gare su da kuma bada goyon baya ga wannan gwamnati.
To amma kai kawo shawara akan tsaro, menene shawara?
Tsaro yaran Filani da ke anan wannan daji a sa su cikin tsaro, su su tsare daji nan tare da hada su da ma'aikata. Wannan ci ne mafita.
Masu sauraro, anan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga mutan mai da Aminu Kano, inda ya ce fatan alheri gare ku muryar Amurka. Ci gaba da tsadar kayan abinci a ƙasarmu ta Najeriya abin takaici ne matuƙa, domin mafi yawan mutane na kwana da yunwa, da fatan za a duba al'amarin wajen ɗaukar matakin gyarawa. Saƙonmu na biyu ya fito daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce hukumar DSS ya kamata ku fume da hankali wajen magance mu al'ummar Najeriya matsalolin tsaro da ta'addanci da suka addaba ƙasar. Ba wai ku sa wa 'yan adawa da masu fadawa gwamnati gaskiya ido ba. Saƙonmu na gaba ya fito daga Dauda Bin Afan, unguwar Jaji Potiskum. Ya ce muna miƙa gaisuwar bankwananmu ga tsohon General Manager na gidan rediyonmu na Sunshine FM Potiskum, kuma muna yi mishi fatan alheri a duk inda ya samu kanshi. Saƙonmu na gaba ya fito daga Fatima Gazali Kabir Lolo, inda ta ce salam VOA Hausa, ku bani dama in kira ga hukumomin Najeriya da su inganta cibiyoyin kula da masu taɓin hankali da kuma kangararru, su kuma bi lungu-lungu da saƙo-saƙo don a tattaro waɗannan bayan Allah don ba su kulawa ta musamman, domin na imanin cewa akwai waɗannan bayan Allah a cikin gidajen al'umma suna kuma cikin mawuyacin hali. Saƙonmu na gaba ya fito daga Maryam Abubakar Salisu Arikine daga jihar Yobe. Ta ce fatan alheri gare ku muryar Amurka. Ina jajintawa jama'ar da ambaliyar ruwan sama ya jefa su cikin wani hali a ƙasar Chadi, da fatan masu hannu da shuni za su kai musu ɗaukin gaggawa. Saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Comrade Abubakar Salisu Arikime. Ya ce salam VOA Hausa, ina nuna takaici na da samun yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ƙa'ida ba a jihar Edo Najeriya, da fatan mahukuntan Najeriya za su bi daki-daki domin shawo kan wannan matsalar. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana saƙonninku.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Dr. Keshi Kasai, daraktan WHO na yankin yammacin Pacific, ya faɗi a yau Talata yayin wani taron tattaunawa da manema labarai cewa bullar COVID-19 ta canzawa tsakanin mutanen da ke da shekaru 20, 30 da kuma 40. So waɗanda mutane ke ƙara yaɗa shi musamman a yankin da ke da kusan mutane biliyan 1.9. Dr. Kasai ya ce da yawa daga cikin waɗannan masu shekarun ba su sanin cewar sun harbu da cutar, tunda alamun cutar a jikinsu masu sauƙi ne, kuma ma a wata sa'in babu alamu, wanda hakan ke sawa su yaɗa cutar ga wasu ba da saninsu ba. Wannan na ƙara haɗarin masu yaɗuwa ga marasa lafiya kamar tsofaffi, marasa lafiya, mutanen da ke cikin kulawa na dogon lokaci, da kuma mutanen da ke zaune a birane da ke da cunkoson jama'a da yawa, in ji shi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wanda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lagos Gresham wacce ta da mana sautin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.